الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا تقول يا الله سبحانه وتعالى وبتشين فلنا سبحانه وتعالى يلمنا من ونا رانا ونا لوكة أتشين ونا كسا من البركة قدبوا أكما ببنجرنتا نأدتا من روكم الله ya kara wannan kasa albarka malaminmu jagorori da shuwagabanni da muke tare da su a wannan majalisi muna roƙon Allah ya kara ma rayuwarku da ilminku da zuriyarku albarka Alhaji Ibrahim muna roƙon Allah ya kara ma rayuwarka albarka Allah ya ƙara mu zuriya ta albarka. Allah kuma ya dacar da kai da alkhairan duniya da alheri. ‘Yan agaji da sauran dukkan al’umma da suka shiga cikin wannan ɗawainiya na tsare da gudanar da waɗannan karatuttuka Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya ƙara ma rayuwarku albarka. Malam sajjadina Allah ya saka muku da alkhairi. Malam Amir Allah ya kara ma rayuwar ta albarka. Da sautin hikima da sauran ɗan uwa Allah ya saka muku da alkhairi. Uban tafiya Farfesu Mansur Isa Yawa Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya sa sakamakon ya zama gidan aljanna. Ni ma Allah ya saka mun da alkhairi. ‘Yan uwa masu albarka, za mu yi darasi game da abin da ya shafi mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da mu ita shi ne ni'imar musulunci. Wato bawa baya iya ribata duk wani alkhairi a rayuwarsa ko da rayuwar duniya ce har sai in yana tuna ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi. Wato duk da bayan da lissafi a rayuwa ne ya tsaya ya kalli inda ya faru da inda yake da inda ya dosa to baya nasara a rayuwa. Kallon ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da kai su yana daga cikin abin da zai baka dama wajen kyautata godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wata musulunci ka ba zai yi kyau ba, tafiyar ka ba za ta yi kyau ba, bazake yi nasara a rayuwa ba mutukar baka dubi zuwa ga goma ta arziki da Allah subhanahu wa ta'ala yi. Idan mutum baya tuntuntuni akan ni'imomi da Allah ya mishi, to sai ya zan dukkan alkhairi ya riske shi amma bai yi godiya ma Allah ba. To duk ni'imar kuma da baka yi godiya a kanta ba, baka amfana ba. Idan kana nazari akan ji da gani da Allah ya baka, za ka fahimci waɗansu Allah bai musu baiwan ci da gani ba. Sanadiyar nazari akan ci da gani zai bambance maka falalar da take tsakaninka da wadda baya gani baya ci. Amma matuƙar ka ɗauki wannan ni'imar kawai normal ce a rayuwa, to zai san ci da gani da Allah ya maka baka more shi ba. Me yasa baka more shi ba? Saboda baka kalle shi a matsayin ni'ima ba. In kuma baka kalle shi a matsayin ni'ima ba, to ba za ka yi godiya ma Allah ba. Wurare da yawa a cikin Alƙur'ani, idan Allah zai ja hankalin bayi zuwa ga abin da zai nusar da su, ya amfanar da su a duniyarsu da lahirarsu, sai kuma ya ɗaukar su zuwa ga ni'imomin da ya nufar da su. Wato ba za ka bi girman Allah ba, ba za ka gane matsayin Allah ba, ba za ka san goma ta arziki da Allah ya maka ba, har sai kana dubi zuwa ga ni'imomi da Allah ya nufar da su. Saboda haka wurare da yawa sai ka ji Allah yana cewa, ya ayyuha alladhina amanu kuru ni'matallahi alaykum idha hamma qaumun ay yabsutu ilaykum aydiyahum. Ya ayyuha alladhina amanu kuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Ya ayyuha an-nasu kuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru allahi yarzuqukum min as-sama'i wal ardh. Ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni fattatukum 'ala al-'alamin. Ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi 'ahdi uhfi bi 'ahdikum. Duk lokacin da Allah zai ankara da kai, sai ya ce ka tuna ni'imar da na maka akan abu kaza da abu kaza da abu kaza. Idan kai mai bibiyar ni'ima ne da Allah ya maka, to zai zan matsayin Allah ya bayyana gare ka abinda zai haifar, zai bayu zuwa gare shi, shi ne kyautata biyayya da ɗa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma matuƙar baka kalli wannan a matsayin abinda aka nusar da kai zuwa gare shi ba, ba za ka taɓa zama mai godiya zuwa ga Allah ba. In baka zama mai godiya zuwa ga Allah ba, ba za ka mori alkhairan Allah ba. Saboda haka duk inda Allah ke so ya nusar da kai, ya tsinkayar da kai, ya shiryar da kai, sai ya dinga nuna maka irin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da kai su. To dukkan ni'imomi da Allah ya ni'imtar da bayi, kamar yadda muka faɗa, ji ni'ima ne, gani ni'ima ne, aure ni'ima ne, haihuwa ni'ima ne. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah yace Allah shine ya fito da ku daga cikin mahaifanku, la ta'lamuna shay'an, ba ku san komai. Lokacin da aka ma haihuwa ko aka haihu a gidanku, shi jaririn bai san sunansa ba. Idan ya yi bayan gida sai an wanke mishi, in ya yi bawali sai an wanke mishi. Allah ya sauwaƙe inda wuta zai tashi a gidan, ba zai iya fitta kanshi ba sai an fitta shi. Allah ya ce kowa haka ya zo duniya. Wa ja'ala lakum as-sam'a, Allah ya ce sai Allah ya sanya muku ci. Wal absara, ya sanya muku gani. Wal afidata, ya sanya muku basira da hankali da hangen nesa. sai ya ce la'allakum tashkurun, Allah ce don ku yi godiya ma Allah akan waɗannan ni'imomi. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah ya ce shi ne ya sanya muku abokan zamanku matanku mata, ya sanya musu mazajensu daga jinsinsu. Ba a ce matar da za ka aura ka nemi dabba ba, ba a ce ka nemi aljanna ba, ba a ce ka nemi wani jinsi ba, su ma mata ba a ce su nemi wani jinsi ba. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, Allah sai ya samar muku da ƴaƴa da jikoki daga waɗannan matan naku, matan daga waɗannan mazajen su. Ba za ka san ɗanɗanon haihuwa ba sai ka zauna da wadda bai taɓa haihuwa ba. Ba za ki san ɗanɗanon haihuwa ba sai kin zauna da wacce bata taɓa haihuwa ba. Allah ya ce to na ba ku haihuwa, na ba ku ƴaƴa, na ba ku jikoki. Allah sai ya ce afa bi ni'matillahi afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun, Allah ya ce to da barna za ku ba da gaskiya, ka sallama ka miƙa wuya ma abunda ba daidai ba ni'imomin Allah, Allah ya ce su kuma ka butulce musu. Wannan calculation din, wannan lissafin din ba ka da shi, ba za ka taɓa ganin ƙimar auren ba, ba za ka taɓa ganin ƙimar ƴaƴan ba, ba za ka taɓa ganin ƙimar jikokin ba, ba za ka taɓa ganin rufin asirin da Allah ya maka a cikin auren ba. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn, Allah ya ce ban sa ma ɗan adam idanu guda biyu ba, na sa mai harshe da zai yi bayani, Allah ya ce da kuma laɓa da zai yi magana da su. Dukkan waɗannan idan suka gushe gabarinka, to a nan ne za ka fahimci alkhairin da ke tattare da su. Duk abinda Allah ya maka, duk abinda Allah ya maka, abin da ke bukata kawai abin ka godiya, abin da ke bukata abin ka godiya, abin da Allah ke bukata abin ka godiya. Jama'a, dukkan waɗannan ni'imomi da muka ambata da waɗanda suke nan cike a cikin Al-Qur'an, duk motsin da ɗan adam zai yi, Allah ya ɗora shi a kan tsari wadda in ba Allah ba, wallahi ba wadda zai samar maka da wannan tsari. To dukkan waɗannan ni'imomi da muka ambata, ni'ima ne na ji, ni'ima ne na gani, ni'ima ne na haihuwa, ni'ima ne na rai, ni'ima ne na hankali, ni'ima ne na duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka, mafi girman ni'ima da goma ta arziki da Allah ya maka shine addini. Mafi girman abin da Allah ya maka na ni'ima shine addini da imani. Wannan addini da aka ce kai musulmi ne, idan farashi ake yi, duniya da abun da ke cikinta ba ta isa ka bayar a baka musulunci. Ba ka isa ka bayar a baka musulunci. Rashin tuntuntuni, rashin nazari, rashin duba gatan da Allah ya maka, ya sa kake ɗaukan musuluncin sakaka bai taka kara ya karya. Duk abin da rayuwa take ɗauke da shi, duk abin da rayuwa take ɗauke da shi, idan harkar noma ne, ni'ima ne da Allah ya ni'imtar da bayan shi, ya hore musu tekuna, ya hore musu duk abin da zai hore musu, amma sai ya bar su da dabarbarunsu da iyawarsu da izininsa wajen fafutukan wannan alkhairi. Saboda haka ido ni'ima ne, amma sai ya baka dama na ka ba ma kanka kariya game da idon. In za ka yi noma, za ka iya ka yi noman ka tafka asara, kasuwa za ka iya shiganta ka yi asara, za ka iya zama kai ma'aikaci ne a zo a kore ka, duk abin da za ka yi addini ne kadai Allah ya lamunci ya tsara maka shi da kansa. Ai noma ni imaji amma waɗanda suke da dabarbaru da hali da ilimi akan noman inda zaka noma buhu goma sun sun zo za su ke noma buhu da shi an abu amma addini Allah sai ya rike shi da kansa ya tsara ta yadda kurtu da arewa gabar da yamma babu dama ka samu faduwa a addini. Duniya da lahira addini ne a tsarin da Allah ya yi ya tsara wa ɗan adam yanayin tafiyarsa yanayin maganarsa yanayin kwanciyarsa yanayin da zai gudanar da rayuwarsa. To idan abunda aka baka dama da iko a kai wadda ka sha gwadawa kana samun riba ko faduwa wannan kuma Ubangiji ya lamunce ya ajiye maka wadda shi har abada ba a taɓa wadda ya yi shi ya faɗi ba akwai abin da ya tsara shi a wajenka? Babu. Saboda haka addini ka fahimci kasantuwarka kai musulmi ne kasantuwarka kai musulmi ne ba ka da wani abu mai tsada a rayuwarka wallahi sama da addini. Wasa da addini wasa da rayuwarka wasa da addini wasa da rayuwarka ne duniyarka da lahirarka wasa da addini wasa da rayuwarka ne duniyarka da lahirarka wasa da addini wasa ne da dama da Allah ya maka ya baka mafi girma. Allah a cikin Al-Qur'ani ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau Allah ya ce na cika muku addini wa atmamtu alaykum ni'imati kuma na cika muku ni'imomina gaba ɗaya da zan muku in dai ni'ima ce a rayuwar duniya to ba ni'imar da take sama da musulunci. Wa atmamtu alaykum ni'imati Allah ya ce na cika muku ni'imomina an ba ku abinci an ba ku ruwa an ba ku ji an ba ku gani an ba ku kafafu an ba ku duk abin da za a ba ku cikon Allah ce to na cika muku addini wa raditu lakum al-islam dinan Allah ce na yardar muku ku je ku rike musulunci a matsayin addini wa raditu lakum al-islam dinan Allah ce na yarde muku ku je ku yi musulunci a matsayin addini. Waɗansu larabawa banu asad suna daga cikin kabilar da suka musulunta su ba a yaƙe su ba a yi wani artabu da su ba wannan karɓar musulunci da suka yi sai suka ga ai kamar sun burge ne saboda kamar sun yi wani abun kirki wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ko zama aka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai su dinga nuna mu fa musuluncin nan mun fahimce shi ne muka yi shi irin dai kamar sun taimaki annabi. Allah ya ce ya munnuna alayka an aslam suna goranta maka suna nuna suna da wata falala a kanka an aslamu saboda sun musulunta. Kul Allah ya ce ka ce la tamunnu alayya islamu kar ku goranta kar ku ji kuna da wata falala a kaina don kun musulunta balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil iman in ma za a goranta in ma za a bi bashi to Allah ne ke da bashi a kanku na falala an hadakum lil iman saboda ya shiryar da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqin in dai abinda kuke da awa gaskiya ne duk wanda Allah ya mishi arzikin musulunci to ya mishi arzikin komai a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta lahira. Haske ne haske ne tafiya ce mai albarka ka ɗauke ta mafi tsadar al'amari awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha. Allah ya ce yanzu wanda yake mace wanda ba addini da tare da shi da shi da gawa ɗaya ne. Ba shi da amfani a duniya da lahira. Haka rajulun mu'minun min ali fir'auna yace, laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Aw man kana maitan, Allah yace wanda yake mace, fa ahyaynahu muka rayar da shi, waja'alna lahu nuran shine addini, yamshi bihi fil nasi, muka sanya mishi wani haske da yake tafiya a cikin mutane da shi. Allah ce kaman masaluhu bisulmat, yayi ɗaya da yake rayuwa a cikin duhu. In ka ga mutum ba addini, wallahi bai san gabansa ba, bai san bayansa. Laysa bikharijin minha, kuma ba fita zan yi a duhun nan ba. In dai ba arzikin musulunci ba ne wannan duhu, ba wani wayewa a duniya da za ka yi ka fita a cikin wannan. Allah ce yanzu wadda yake mace sai ya ambaci wadda yake cikin kafirci, yake cikin bata da matacce. A wani gu ya ce wama yastawi al'ama wal basir wala zulumat wala nur wala zill wala harur wama yastawi al'ahya wala al'amwat wama yastawi al'ama wal basir. Allah ya ce ai makaho ta mai gani, Allah ya ce ba za su daidaita ba. Ka duba wani misali ko ɗan shekara biyu ne, ba zai daidaita tsakanin mai gani da wanda yake makaho. Wa mai sabi a'ma wal basir, Allah ya ce ba za su taɓa daidaita ba, makaho da mai gani. Wala zulumat wala nur, haka tufai da haske. Ko yaro ne na goye ana ɗauke wuta sai ya fara kuka saboda ya ga tufa. Wala zillu wala harur, Allah ya ce da rana da inuwa ba za su daidaita. Wala yastawi al-ahya'u wala al-amwat, Allah ya ce da rayayyu da matattu ba za su daidaita. Wala yastawi al-a'ma wal basir, a'ma shi ne wanda yake cikin duhun kafirci, wanda yake cikin duhun jahilci, wanda yake cikin duhun bid'a. Al-basir shi ne wanda yake musulmi mai imani. Wala zulumat wala nur, wanda yake cikin tufai shi ne wanda yake cikin duhun kafirci da jahilci, wanda yake cikin duhun sabon Allah da munanan ayyuka. Wala zill wala harur, wanda yake cikin inuwa shi ne wanda yake cikin musulunci, wanda yake cikin rana shi ne wanda yake wajen musulunci. Wama yastawi al-ahya'u wal amwat, Allah ya ce da rayayyu da matattu ba za su daidaita ba, ba za su daidaita ba. Wanda yake cikin musulunci a raye yake shi ne Allah ya ce aw man kana maitan fa ahyaynahu, ba wata rayuwa mafi alkhairi kamar rayuwar musulunci. Ka rike musulunci da kyau, ba ka da wani abu da Allah ya maka ni'imarsa mafi tsada a rayuwarka kamar addini. Ka rike musulunci sama da yadda za ka rike kasuwarka, ka rike musulunci sama da yadda za ka rike ofis ɗin, ka rike musulunci sama da yadda za ka rike ƴaƴanka, ka rike musulunci sama da yadda za ka rike kasuwarka, ka rike musulunci sama da yadda za ka rike komai, domin musulunci shi ke gaba da komai cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya nimta da su. Kar ka yi wasa da addini, kar ka yi wasa da addini, kar ka yi wasa da addini. Addini dama ce da Allah ya baka, dama ce da Allah ya baka, ba wata dama da aka baka sama da damar addini. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin wani hadisi, al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fi da hadisi, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, yace mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm. Annabi yace misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilimi, wannan addini da Allah ya aiko ni da shi yanzu annabi zai buka mana misalin wannan aiki da aka aiko shi da shi ba ana ce mishi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah da Hausa ma'anarsa dan aikin Allah ba Allah ya aiko shi ba to yanzu zai ga mana wannan aikin da yazo da shi ga matsayin aikin a wajen mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace matalu ma ba'athani Allah bihi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi min al-huda wal ilm na shiriya da ilimi kamar talikaifi yace abinda nazo da shi kamar ruwan sama kuma sai ambace shi da kai wa huwa alladhi yunzilu al-kayfa min ba'di ma talabu in an ce al-maqar shine normal ruwa da ake yi irin ruwan da aka yi yau al-kayf shine ruwan da ya biyo bayan fari amfani ya fara canzawa manoma sun fara lissafi bibbiyu anya ba za a yi asara ba dabbobi an fara shiga halin kakanni da ne to lokacin da ruwa ya zo sai a ce mishi kai sai ce to abinda na zo da shi kamar ruwan sama ne domin ya zo ne ala fakaratin min ar-rusul duniyar a lokacin rayuwar jahiliya ake yi in an ce rayuwar jahiliya da Hausa kace rayuwar tubanci sai ga wannan gaskiya su sai ga wannan addini su annabi yace matalu ma ba'athani Allah bihi misalin abinda Allah ya aiko ni da shi min al-huda wal ilmi na shiriya da ilimi kamar kali kaifin kamar ruwan sama ne asaba arqan da yazo ya zuba a bayan kasa wani yanki na kasa ka kanat minha qa'ifatun tayyiba wa fi riwaya nakiya inda ruwan ya zuba sai ya zuba a wani waje mai albarka mai kyau kabilatil ma wajen sai ya karbi ruwa fa ambatatil kana'a wal usbal kasir sai ya fitar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa jama'a muna fahimtar misalin annabi ya ce misalin abinda nazo da shi kamar ruwan sama ne ruwan da ya zubo sai ya sauka a wani lardi a wani yanki sai aka dace inda ya saukan waje ne mai kyau mai albarka kabilatil ma wajen sai ya karbi ruwan fa ambatatil kana'a wal usbal kasir wajen sai ya tsirar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa wa kana minha ajadin to gefensa kuma akwai bushasshen waje wanda in ruwa ya zuba baya shinyewa anan dama ake samun korama wanda za ka samu shekara guda ruwa bai kare abin ba amsakatil ma wajen sai ya rike ruwan kallafa Allahu bi annasa Allah sai amfanar da mutane da wannan lardi fasharibu wa sakau wa zaru suka sha suka yi shuka suka shayar da dabbobin su wani yanki ne wajen Allah ya albarkace shi yana nomuwa rani da damuna sannan ga nan koramai za a yi noman rani za a sha za a shayar da dabbobi shine fannafa Allahu bi annasa Allah sai ya amfanar da mutane da wannan gobe fasharibu suka sha in suna bukatar ruwa akwai ruwa mai dadi mai karfi wasaqu suka shayar da dabbobin su wazaru suka yi shuka rani da damuna lardi wannan waje akwai wanda ba zai iya rayuwa a gun ba dan adam zai rayu dabbobi da su rayu komai zai iya rayuwa saboda wajen mai albarka ne yana nomuwa akwai koramai akwai ciyawa akwai ganyayyaki annabi yace ina ba ku misalin abin da nazo shi wa asaba minha qa'ibatan ukra yace ruwan kuma sai ya sake sauka a wani yanki daban wanda ba nan ba innama hiya qi'alun amma wajen busheshen waje ne qi'an jam'i ne na qa wa yadruha qa'an sabsaba kaman kan kwalta kaman fa'a inda ruwa baya fito la tunsi kuma wajen baya rike ruwa wala tunbitu kala sannan baya tsirar da ciyayi
Allahu akbar
annabi yace fadhalika masalu man faquha fi dinillah to wancan misalin farkon shine misalin wanda ya fahimci addini wala fa'ahu ma ba'athani Allahu bihi abinda Allah ya aiko ni da shi sai ya amfane shi wa alima wa allama ya koya ya koyar wa masalu man lam yarfa bi dhalika ra'san wannan nabiyu shine wanda bai daga kai ya kalli addini a matsayin ya taka kara ya karya ba walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi bai kuma karbi shari'a da nazo da shi ba annabi yace misalin abinda nazo da shi ruwan dare ne ya zuba a kogina amma ya zuba a wajen da yake da alkhairi sun rayu rayuwa ta har abada domin wanda ya yi addini rayuwarsa kullum alkhairi take yi har abada har abada ko a cikin aljanna jin daɗin da za ka yi gobe ya fi jin daɗin da ka yi yau abin fi haɗa ya sha'una waladaina mazidi kullum abin daɗa ƙara kyau yake yi to tun a duniya haka rayuwar mai addini yake amma wanda ya samu kansa a musulunci sai zambe daga kai ya kalli musulunci ba annabi ya ce to misalin ruwan nan ne ya zuba a wajen da yake fa'a a wajen da yake siminti ne dandalami ne ba zai shawo ba ba zai yi amfani ba ya rayu sunansa musulmi amma bai ɗauki musulunci addini ba bai yi musulunci a matsayin addini ba ya yi musulunci ne a matsayin ra'ayinsa da ganin damansa alkhairan da Allah ya shimfiɗa mishi a cikin addini to shi bai ɗauke su a haka zai yi rayuwa ba sai ya yi asaran duk abinda addini ke tafi da shi ɗan uwana masu albarka wallahi mafi girman ni'ima da Allah ya mana addini canza rayuwarku rayuwarka ta zama addini shi ne lamba ɗayanka addini ya zama shi ne lamba ɗayanka duk sabon nan da kake ji kake ganin labarinsu waɗansu manyan 'yan kasuwa ne amma saboda yadda suka mai da addini lamba ɗaya ɗaliban ilimi ma ba kowa ne za a kira mai sunan sahabi wani a ce me ya sana'a su yi faɗa ba me ya sa saboda addinin shi ne lamba ɗayansa rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah Allah ya ce waɗansu irin mazaje ne la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah fatauci saye da sayarwa bai taɓa shagaltar da su ya ɗauke musu hankali akan addini wa iqamis salah bai taɓa ɗauke hankalinsu akan tsaye da sallah kamar wani ne ya ce to Allah su ne ya sa ya ce ya kafu na yauman ta taƙallabu fihi al-qulubu wal-absar saboda suna tsoron wani ini da zukata da idanduna sukan fito turuturu a ranar shi ne ranar alƙiyama haɗuwarsu da Allah sakamakon lahira shi ya sa su suka fifita addini a kan harkokin kasuwansu a kan harkokin rayuwarsu sun yarda addini ya zama shi ne abu na farko a rayuwarsu me yasa Allah ce kafu na yawman ta taqallabu fihi al-qulubu wal-absar suna tsoron ranar da zukata da idanduna sukan jujjuya a wannan ranar shi ne ranar alkiyama dukkan waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau ba wanda bai haura shekara 1000 a bance a kabari ba duk addinin yanzu suke mura amma kasuwar ta kai duk abin da kai na addini shi addini ana tafiya da shi har kabari amma in kai kafinta ne anan za ka bar kafinta murite addini mai kyau, ni'ima ce mai girma. Kar ka yi wasa da addininka, kar ka yi wasa da al'amarin addini, ka zama yawaita godiya ma Allah akan ni'imar da ya maka na kai musulmi. Kai godiya ma, kai godiya ma Allah akan ni'ima da ya maka. Shi yasa wurare da yawa a Qur'ani idan ya ce ku yi kaɗaita ni da bauta ku mun biyayya, sai ya jero ababen da ya ni'imtar da kai su. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Allah ce in Allah na so ya shirya da mutum ya mai koma ta arziki, sai ya buɗe zuciyarsa ga musulunci. Afa man sharaha Allahu sadrahu lil-islam, sai ce fa huwa ala nurin min rabbi. Babu wani haske abin da za ka riƙe ka yi nasara a rayuwa kamar addini. In kuma masu albarka, addininka ya zama shi ne abu na farko. Duk abin da zai biyo baya ya biyo baya. Wasa da addini wasa ne da rayuwa ta har abada. Ita dai wannan rayuwa da yau muke cikinta, ka gama ƙure mata maneji ka yi shekara ɗari. In ka shekara ɗari ko baka mutu ba, ba za ka yi amfani ba. In ka shekara ɗari ko baka mutu ba, aka ce ka fita ka nemo abincin da za ka ci, ya zama aiki. Lahira kuma har abada ne, har abada ne. Ba shekara ɗari ba ne, ba shekara dubu ba ne, ba shekara miliyan ba ne, har abada ne, har abada ne. Iya abin da kuma za ka bi ka isa zuwa ga wannan rayuwa ta har abada, wallahi shi ne addini. Saboda haka duk hidima wa addininka ka tashi a kansa, da kanka, da iliminka, da dukiyarka, da rayuwarka, duka kai addini. Za ka ga ribar hakan ranar haɗuwanka da Ubangijinka. Amma in ka yi wasa da addininka, ka yi wasa da mafi girman ni'ima, to duk ni'imar da ka riƙe ka kula da ita faɗuwa ce. In ka yi wasa da addini, duk abin da ka kula da shi faɗuwa ne. In ka kula da addini, duk abin da ka rasa ka ci riba. In ka kula da addini, duk abin da ka rasa ka ci nasara. In ka rasa addini, duk abin da ka samu ka faɗi. Saboda haka idan ka kula da addininka, ka riƙe addininka, to duk abin da rayuwa za ta zo da shi sai ya zama maka ribar kafa. Ka yi noma, ribar kafa ne. Ka yi sana'a, ribar kafa ne. Ka yi kasuwa, ribar kafa ne. Haihuwa, ribar kafa ne. Duk abin da ka yi zai zama maka ribar kafa. Amma in ka yi wasa da addini, to dukkan waɗannan kuma ba za ka amfani su. Allah ya muku albarka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah.